Wannan mataki na hukumar MBC na zuwa ne kasa da mako daya bayan da ministan yada labarai da al'adu a Najeriya Alhaji Lai Muhammad yayi barazanar cewa gwamnatin kasar za ta hukunta kafafan da aka samu da gabatar da rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan yan ta'adda a kasar bayan zargin cewar hakan tamkar kambama yan ta'addan ake yi. Sai gashi jiya Laraba hukumar ta fitar da wata wasika da ta bayyana sunayen wasu kafafan yada labarai da aka ci tarar su naira miliyan 5 ciki har da kafar talabijin na Trust TV. Malam Balaraba Shehu Ilela shine shugaban hukumar MBC a Najeriya ya kuma shaida wa muryar Amurka dalilan da yasa aka kai ga daukar wannan mataki.
Ba gidan talabijin na Trust TV ne kadai muka ci tara ba, su wannan gidan talabijin na Trust TV akwai shiri da suka yi akan abubuwan da suke faruwa a Zamfara. Ba wai mun yi ne domin sun yi wannan shiri ba, a'a, saboda abubuwan da shirin ne ya kunsa akwai abubuwa da ka'idojin aikin jarida ko kuma na watsa labarai suka buƙaci mai irin wannan shiri yayi la'akari da su. Misali, dukkan abin da zaka watsa ba za ka watsa shi domin ya ƙara wutan rikici ba, kuma za ka yi shi ta yadda in akwai yara a cikin hoton ka wuluna fuskokinsu ba, sannan akwai hirarraki da waɗanda ya kamata ka yi hirarraki da su ba, wato duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su.
A ranar 5 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2022 ne kafar talabijin ɗin Trust TV a Najeriya ta saki wani rahoton bidiyo na musamman kan ayyukan yan ta'adda a ƙasar. Bidiyon da yana ɗauke da rahotanni na haƙiƙa daga 'yan bindiga, masana da ƙwararru a ɓangaren tsaro da kuma mutanen da harin 'yan bindigan ya shafa, kamar yadda shugaban gidan talabijin ɗin Ibrahim Shehu Adamu ya bayyana.
Shirin dai da muka yaɗa shirin ne da ya yi fargar da jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa game da irin ta'asar da ake arewa maso gabashin Najeriya domin nemo maslaha da kuma samun zaman lafiya a wannan yanki domin magance sake aukuwarsa da kuma yadda waɗanda suke cikin wannan wahala za a kawo musu ɗauki. Mu a matsayinmu ba mun yi shiri ba ne domin mu sa matsalar ta ci gaba ko kuma mu ɗaukaka wasu bisa wasu, a manufarmu kenan kuma za mu ci gaba da abin da ya kamata mu bi dokokin harkokin yada labarai ta ƙasa.
Tuni dai masu ruwa da tsaki a ƙasar suka shiga tofa albarkacin bakinsu kan wannan hukunci. Alhassan Yahaya shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a Najeriya.
Magana ta gaskiya shi ne ba ma goyon bayan wannan, kuma bai nuna cewa kuma wato muna goyon bayan kowane gidan rediyo ko TV abin da ba daidai ba. Idan ana harka na demokaradiyya ya kamata ya zamana cewa a bar mutane su fito su ba da bayanansu bisa ga yadda abubuwa suke gudana. Na biyu shi ne kundin tsarin mulki na Najeriya ya amince ya ba da dama ga ɗan ƙasa ma ba ma kamfanin jarida ko talabijin ko rediyo ba ya fito ya ba da bayanai, misali wato freedom of expression. Bayan wannan kuma wato ita gidan TV na Trust TV ina ganin cewa wannan tare da aka yi mata ba mata adalci ba. Ya kamata misali in ma ta yi wani abin da ba daidai ba ita gwamnati ta mata gargaɗi ne kan wannan abin da ya faru din.
Shi ma Comrade Isa Tijjani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a ƙasar ya yi ƙari da cewa
wannan abin da MBC ta yi ai tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Dama ba a buƙatar a sani, saboda haka dan me ma ka je ka bincika? Waye yake nuna wata alama, ko da alama ce, waye yake nunawa ta cewa yes tabbas gwamnati ta damu da halin da ake ciki? Ƙasa kan ITLS suna da ƴanci, suna da haƙƙi su san me ake ciki game da wannan. Kuma su waɗanda suka sa a hana din sun san cewa idan 'yan ƙasa suka san abin da yake faruwa ba ma kawai dawowa za su yi daga rakiyarsu ba, kila ma su ɗauki wani matakin da za ta tabbatar da cewa ƴancinsu ya dawo gare su. Wannan shi ne ba sa so.
Zalika hukumar NBC ta ce za ta sanya takunkumi ga kafar yaɗa labarai ta BBC bisa wani shirinta na binciken ƙwaƙwaf kan ayyukan ta'addanci da ɓarnar 'yan bindiga a Najeriya. Matsalar tsaro a Najeriya dai na neman kai wankin hula dare, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da zaman ɗarɗar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.